إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا تيمي البركة مسلا تيمي اللقاء دكينا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 12 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, kuma shi yake daidai da 13 ga watan 4 miladiya ta 2022. Kamar yadda muka saba, kamar yadda muka cikin suratul Hajj da kuma muna cikin ayata 11. Na'am, kafin mu shiga za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Wannan yana tambaya ne kamar game da tafiyar da za ta sa mutum ya yi kasaru, kamar daga nan Bauchi zuwa Gombe. Shin zai iya ajiye azuminsa ko sai tafiyar ta fi wannan nisa? Dukkan wata tafiya wadda ya halatta mutum ya yi kasaru a cikinta, to ya halatta ya ajiye azumi idan yana so. Sai dai kamar yadda aka sani, shi ajiye azumi, rukhsar ajiye azumi ba kamar ta kasaru ba. Ta kasaru wasu daga cikin malami ba har suna ganin wajibi ce, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin tafiya ya cika sallah ba. Sabanin azumi, shi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumi a tafiya kuma ya ajiye azumi. Haka nan sahabbansa ma sun yi azumi a tafiya kuma sun ajiye azumi. Saboda rukhsar da take saukin da yake cikin ajiye, wato saukin da yake cikin kasaru yafi wanda yake cikin azumi. Saboda haka shi azumi idan ya zanto a halin tafiya zai wahalar da kai, zai jigata ka, zaka shiga wani hali mawuyaci. To irin wannan ma malamai suna cewa haramun ne kai irin wannan azumi, indai har zaka wahala kana kuma halin tafiya, to wannan wajibi ne ka ajiye azumi. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min albirri siyamu fi safar, baya daga cikin aikin alkhairi mutum yayi azumi a halin tafiya, wato azumin da zai wahalar da shi. Domin an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wasu can a cikin halin tafiya suna azumi, suna ta wahala, har ana ma wasu daga ciki inuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaika al-usa, waɗannan su ne masu sabo, waɗannan su ne masu sabo. Wannan ya nuna cewa idan akwai wahala a halin tafiya, to mutum wajibi ne ya ajiye azumi. Ga wanda zai iya yin azumi a halin tafiya kuma zai iya ajiyewa, to wannan duk ɗaya ne, ko yayi ko ya ajiye, kowannensu daidai ne. Sahabbai sun yi tafiya, cikinsu wasu suna azumi, wasu ba sa yi. Masu azumi ba sa kushewa marasa azumi, marasa azumi ma ba sa kushewa masu azumi. Idan mutum ya yi tafiyar da zai juma, waɗanda suke ganin cewa ƙasar tana da kwanaki, kamar su ne jumhurin malamai masu cewa ƙasar tana da kwanaki, idan mutum ya yi kwana huɗu to shi kenan ƙasar ta ƙare a wajensa. To kaga a wajensu ba zai sha azumi sama da kwana huɗu ba. A gurin ko malaman da suke ganin cewa ƙasar ba ta da wasu kwanaki ƙayyadaddu, matuƙar dai mutum yana nan a matsayin matafi ba ya riga ya yi niyyar zaman gari ba, to suna ganin cewa shi ma wannan saukin na azumi yana nan tare da shi. To sai dai abinda zaka kamata mutun ya sani shine bashi ne yake ci, sauraka ko ya shafa zai biya, kuma ya azumi tare da masu azumi, tare da musulmi lokacin da suke azumi a cikin watan da yake tattare da albarkatu masu yawa kamar watan Ramadan, ya fi masa akan ya sha azumi kuma ya zo ya biya a wani watan daban ba Ramadan ba. Saboda haka wa anta subu khairul lakum, kamar yadda Allah ya ce ku yi azumi ya fi muku alkhairi. Saboda haka in har kana gari ko da matafiyi ne kai, baka cikin wani wahala, ba wata wahala za ta hana ka yin azumi, to gara ka yi azumin ya fi maka alkhairi akan ka sha kuma ka zanto ana bin ka bashi, domin indai ka sha dole ka biya. Man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhar, ba kamar kasaru bane, ita kasaru in kai raka'a bi ba a cewa zaka biya, amma shi azumi in ka sha wannan dole ne sai ka biya. Saboda ka gara kai azumin ka koda ko a halin tafiyar kake, indai har ba zai wahalar da kai ba, wannan shi yafi maka alkhairi. Wannan kuma yana tambaya ne game da wanda yake bin sallah, shin zai bai yake bin liman sallar da yake bayyana karatu, shin shi ma sai ya karanta Fatiha? Wannan tambaya tana yawan maimaituwa. Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi Fatihati alkitab, kamar da yake cikin sahihaini hadithin Ubadah ibn Samit, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu salatin lam yuqra fiha bi ummi bi fatihati alkitab fa hiya khidaj ay ghayru tabab, duk sallar da aka yi ba a karanta Fatiha ba to tawayyaci bata cika ba. Karatun Fatiha rukuni ne daga cikin rukunan sallah a kowace raka'a. Idan mutum ya bar karatun Fatiha da gangan, to wannan sallar tashi wato da gangan ko da sahawu ko da gangan ko da rafkanwa, sallar sama ta cika ba. Idan da gangari ya bari to babu shakka wannan sallar ta ɓaci, idan da rafkanwa ne wannan raka'a ta ɓaci, sai ya kawo wata daban. Limami dole ne ya yi karatun Fatiha a kowace raka'a, haka nan mutum shi kadai in yana sallah shi ma dole ne ya yi. An yi saɓani ne a kan mamu wanda yake bin liman, shin dole ne shi ma sai ya karanta Fatiha a kowace raka'a, kuma babu bambanci a tsakanin sallar da take ana bayyana karatu da wacce take ana ɓoye karatu? To anan ne aka samu tattaunawa da ra'ayoyi daban-daban na malamai. Amma dai ra'ayi wanda yake tsaka-tsaki da shi zan faɗa shine, idan mutum yana sallah tare da liman, sallar da ake ɓoye karatu a cikinta, wato baya jin karatun liman, to anan sai ya karanta Fatiha, ya yi sauran karatu da ake yi a sallah, ba kawai ya yi shuru ya yi zugun ba. Indai har baya jin karatun liman, to sai ya yi karatun Fatiha, ya yi karatun sura. Idan ya zanto sallah ce da ake bayyana karatu kuma yana jin karatun liman, to ba zai karanta Fatiha a wannan yanayi ba, saboda karanta Fatiha a wannan yanayi zai hana masa sauraron karatun liman. Allah kuma cewa wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan ana karanta alqur'ani to ku saurara, ku yi shiru ku saurara. Yayin da ya zanto an dora masa nauyin sauraron alqur'ani, kaga kuma za a dora masa nauyin karatu lokaci guda ba. Saboda haka anan wajibin sa shine ya saurari karatun liman. Akwai hadisin da malami suke jayayya akan ingancin sa ko rashin tabbatar sa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a, wanda duk yake bin liman karatun liman ya dauke masa nashi, wato karatun liman shine karatun sa. Don haka in kana sauraron karatun liman, don haka kai a lokacin ba sai ka karanta Fatiha ba, zaka saurari liman, karatun liman shine a matsayin naka. Idan ya zanto sallah ce wacce take jahariya ce ana bayyana karatu, amma kana wajen da karatun liman baya zuwa maka, kaga daidai take da sallah sirriya a wajenka, anan ma sai ka karanta a sirri a ranka. Saboda haka ba za a ce ba za a karanta ba gaba daya ba, a ce kuma koyaushe za a karanta ba, za a karanta idan ba a jin karatun liman. Yayin da ake jin karatun liman kuma sai a saurari karatun sa. Wani ne ba shi da lafiya bai sha maganinsa ba sai da asuba har alfijir ya fito, wato bai sha maganinsa ba da asuba har alfijir ya fito da kamar minti biyu ya matsayin azuminsa. Idan alfijir yake to ana dakatawa da ci da sha. Allah subhanahu wa ta'ala cai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Saboda haka idan alfijir yake to to ba a ci gaba da sha ko a ci gaba da ci. A wannan lokaci za a dakata, dan daga lokacin ne azumi ya kama ya fara. Azumi kuma shine kamewa daga barin ci da sha da sauran abubuwan da aka haramta mai azumi har zuwa faduwar rana. Wannan shi ake kira azumi. Idan ya zanto alfijir ya keto kuma ka ci gaba da ci ko sha, to wannan kaga ka saba wa hakikanin abinda ake cewa azumi. Bakai abinda ake cewa azumi ba shine al-imsak ani ta'ami wash-sharab. Saboda haka idan ya zanto magani ne wanda rashin shan sa zai jefa shi cikin wani hali, akwai watakila magunguna ne wanda dole ya sha shi, in bai sha shi ba to zai iya shiga wani yanayi. To wannan kaga azumin ne gaba ɗaya zai sauka kansa a ranar, ba wai azumin zai yi tare da yana shan ya sha magani ba. In ya riga ya sha magani shikenan ya karya azuminsa saboda lalurar rashin lafiya. Wannan sai ya shiga ƙarƙashin wa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, sai ya shiga ƙarƙashin mara lafiyar zai rama. Idan kuma magani ne da zai iya tsallake, wato zai iya kaiwa lokacin buɗe baki ba tare da ya samu wata larura ba, to sai ya haƙura ya bari, in an sha ruwa sai ya sha. Wannan shine abin da ya fi dacewa, amma ba zai yi ya sha ba kuma ya ci gaba da zama a matsayin mai azumi. Mutumin da ya yi sallah a wuri mai najasa yana sani, kawar da najasa ta jiki ko ta tufafi a sallah wajibi ne, suna cewa sharaɗi ne daga cikin sharuɗin ingancin sallah. Idan mutum zai yi sallah ya yi sallah a gurin da yake, ya yi sallah bayan ya kawar da najasar da take jikinsa. Wa in kuntum junuban fattaharu, saboda in yana da janaba ne ya tsarki. In yayi abin da kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum min al-ghaith au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an, kaga wannan yana nuna cewa duk ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa idan kuka yi za ku yi tsarki ne in za ku yi alwala. In babu abin da za ku yi tsarki da shi, shi da aka ce ku yi taimama. Saboda haka gusar da najasar da take jikinka wannan wajibi ne idan ka zo sallah. Haka nan gurin da za ka yi sallah shi ma ya zama mai tsarki. Za mu zo ayar da take cewa iz bawana li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i as-sujud. Wa tahhir bayti, Allah ce ka tsarkake daki na. Malamai suka ce wannan yana nuna cewa gurin da ake ibada yana da kyau a tsarkake shi, ko yana wajaba a tsarkake shi. Saboda haka baya halatta ka yi sallar gurin da ka san cewa yana da najasa. To sai dai malamai suna da sabari akan cewa shin najasar guri sharadi ne ko kuma ba sharadi bane. Wasu daga cikin malamai wanda su ne jumhur, dama daga cikin malamai suna cewa kawar da najasa ta mahalli sharadi ne. In ka zo ka yi sallah a gurin da yake da najasa kana sane baka da sallah, saboda ka bar sharadin ingancin sallah. Wasu kuma kaɗan daga cikin malamai suna ganin wajibi ne ka kawar da ita, amma inda za ka yi sallah a gurin ba a cewa sallah ka ta ɓaci, sai dai a ce ka aikata abinda ka yi laifi a gurin Allah. Kana da sabo, wato kana da zunubin mai laifi na barin wajibi amma sallar ka ta yi. Saboda haka sabani ne na malamai dangane da sharɗanta taharar wuri. Da yawa daga cikin malamai, daga cikin hadda malikiya, suna ganin cewa wajibi ne ya zanto gurin da za ka yi sallah ka tsarkake shi. Don haka ba daidai ba ne ka yi sallah a gurin da yake da najasa kana sane. In ka yi haka to sallarka tana cikin tababa. Wasu suna cewa ba ka da ita, wasu kuma sun ce kana da ita amma ka yi zunubi, ka yi sabo, sai ka tuba ka koma ga Allah. Na gama bar tambayoyin haka, zuwa gobe kuma a ci gaba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
منا تشكين تفسير ونن آية da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fadar halin wasu daga cikin mutane waɗanda suke nunawa da baki sun yi imani da Allah amma kuma suna bautawa Allah ne akan gaba wato suna raba kafa suna bautar Allah rabi da rabi suna bautar Allah akan tunanin abinda za su samu na jin dadin duniya na wadatar duniya amma ba za su iya jure ba dukkan wata jarraba ta Ubangiji ba kuma duk wani abin da zai same su za su rika danganawa addinin da suke kai ko su dangana bautar Allah da suke kai wa minan nasi man ya'budullaha ala harf Allah ce daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba fa ina sabahu khairu nitma annabihi idan alheri ya same shi sai ya nutsu ya ci gaba da bautar Allah ya ci gaba da rike addininsa وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه أما إذا وت فتنة تسامشي تسي جويا أكن فسكسا وتسي يقوم روا يقوم عند يفتو يقوم كان الدين سنفرقو التي خسر الدنيا والآخرة وأن يا أسار الدنيا للآخرة ذلك هو الخسران المبين وأن هو إتتي أسار مبينيا أجي منشي زامو أنبتي وتكسا دا الإمام العلامة عبد الرحمن المعلمي يكاو تأشكل التافس حقيقة البدع تيرد شيئا يكي واساد هنكل متاني لكما يرد وسو باسا فهين ترجرب أبنجي سبحانه وتعالى أما هل انت واللوكة شي متون يكن غا أبن دبي مسداء إيباء طب وكن يكاو تتاوى الله زتو شي وأقوي وانا أبن الله يكي نفي دشي ميكاو سيمون نزتو تقال شي كما abinda yake wa muna na wazatan yanzu shine alkhairi gare shi to shine sai ya kawo mana wata kissa da ibnu asakir ya kawo ta a cikin littafin sa tarihu madinati dimashq a ciki wani ɗaya daga cikin komandojin ziyad ibnu ubaidillah ibnu ziyad ubaidillah ibnu ziyad kamar da aka sani ɗaya daga cikin komandojin yazid ibnu muawiya ne a iraki to akwai ɗaya daga cikin komandojin shi Ubaidillah wanda suke ƙarƙashin bataliyarsa ya faɗo daga sama wata rana sai ƙafafuwansa biyu duka suka kare sai wannan babban tabi'in nan Abu Qilabatul Jarmi Abdullah ibn Zaid Abu Qilaba Al-Jarmi wani babba daga cikin tabi'ai sai ya shigo ya same shi bayan wannan larura ta same shi sai yake ce masa sai yake wato yazo ya duba shi sai yake gaya masa cewa watakila alheri ne Allah yake nufi da kai sai wannan wannan mutum yace wani irin alheri kuma na fado kafafuwa na biyu duka sun kare kace alheri to shine yace shine shi Abu Qilaba yake ce masa ma satara Allahu alayka akthar abinda Allah subhanahu wataala ya rufe maka baka san da shi ba yana nan da yawa wato baka san menene Allah ya rufa ba kai dai yanzu wannan ka gani na zahiri na karewa kafafuwanka amma baka san me Allah yake nufi da wannan ba wani abubuwa ne ya rufe maka a gaba to ana haka ba da jubawa ba kamar yadda riwaya take fada kwana uku da yin haka sai ga takarda ta zo daga Ubaidillah bin Ziyad zuwa ga wannan komanda cewa ya fito za a je yakin a yaki da Hussein dan Ali ibn Abi Talib ana kawo takarda yace wa dan aiki baka dubi halin da nake ciki ba baka kafafuwa na da sun kare ba ce eh lalle kana da larura aka tafi wannan fita ko da aka yi a cikin ta aka kashe sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib labari ya zo ma wannan komanda sai ta yi wa Allah godiya yake cewa ya kubuta daga jinin jikan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yanzu da shi za a fita aje a yaki sayyidina Hussein a kashe sayyidina Hussein ya dawo da wannan babban laifi amma gashi Ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da shi da karewar kafafuwansa biyu wane ne ya fi masa sauki ya kare kafafunsa biyu su kare anan a dora shi ya warke da ya ci gaba da rayuwarsa ko kuma ya yi karewa ta har abada da ba zai doru ba babu shakka wannan karewar ta duniya ita ce tafi masa sauki saboda haka sai yake taiwa Allah godiya yake cewa rahimallahu aba kilaba Allah ya ji kan abu kilaba saboda haka wani abin da zai same ka kada kai saurin tuhumar ubangiji subhanahu wataala da cewa yaya yayi maka haka baka san abin da ya rufa maka ba kila akwai wani abu mafi girma da yafi wannan da zai iya samun kai kassara ka ubangiji ya kare maka wannan babban abu da wannan karamin abu sai kai wa Allah godiya duk kowane hali ka samu kanka al-muallimi ya ci gaba da bada labarin cewa wani yana gaya masa cikin irin waɗanda shedan yake yi wa wasa da hankali yake ce masa idan yana sallar farilla shi kadai a gida to yafi samun nutsuwa amma duk sanda yazo masallaci sai ya rasa nutsuwa wato in yana sallah cikin jami'i to baya nutsuwa amma in zai yi ta shi kadai a gida to zai nutsu to shine yake cewa to kaga wannan daga shedan ne shedan ne yake so yayi masa wasa ya ainihin yaudare shi ya hana shi zuwa sallar jami'i don haka in yazo sallah shi kadai sai shedan ya kyale shi ya samu khushu'i amma in ya shiga masallaci tare da jama'a shi sai ya ta wasa da zuciyarsa ya kasa samun khushu'i to kaga daga nan sai ya hana shi zuwa sallar jami'i saboda haka ya ci riba don shedan a cikin wato yaki da yake yi da dan adam ne ya halaka shi yana bin matakai iri-iri kuma kowace irin riba zai samu baya rena ta in ya nemi babba bai samu ba to in ya samu karama ma zai iya hakura da ita saboda haka in ba zai iya hana shi sallar ba to in akwai hanyar da zai hana shi zuwa sallar jami'i to sai ya biyo masa ta nan in wannan ma ya samu to ya samu riba a kansa to kaga yake ce masa to kaga anan shedan da yake so ya hana shi sallah cikin jama'a saboda haka sai yake sa masa wasuwasi idan yana cikin jama'a amma in yazo sallah shi kadai sai ya bar shi ya sallah cikin nutsuwa kaga ya ci riba anan sannan kuma ya kara da wani abu wanda shi yafi ma rashin sallar jami'i yafi wato sallar jami'i din muni shi ne ya rika jin cewa sallar shi kadai tafi lada kaga anan ya kara masa wani abu mummuna sama da ma ya rasa sallar jami'i saboda sallar jami'i kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafdhul salatal fadhi bi 27 daraja mutumin da zai salla shi kadai da wanda zai salla cikin jama'a akwai fifiko na lada 27 tsakaninsu to kaga amma shi anan shedan yana so ma ya sa ya juyar da abin a dangane da kansa ya nuna masa cewa sallarsa shi kadai tafi lada al-muallimi ya bada wani misali na wani abu da shi kansa ya faru da shi yace akwai sanda nake cikin yanayi mai kyau da ni da iyali na da kasuwanci na da dukiyata ba ni da wata matsala sai na dauki wani abu na dukiyata sai nayi sadaka da shi nayi aikin alheri da shi nayi niyyar cewa zan kuma yi ma nan gaba to hakan na ina yin haka sai kuma wasu matsaloli suka zo suka fara faruwa a karan a cikin iyalai na da dukiyata bayan yayi aikin alkhairi yace to amma ina yi wa Allah subhanahu wataala godiya wannan bai min tasiri ba ban tsaya na waiwayi waɗannan matsalolin na alakanta su da aikin alkhairin da nayi ba sai na ma tsaya cewa wato kai da fata cewa sai nayi abin da nayi niyya wato sai na sake maimaita abin da nayi niyya yace na sake maimaitawa na mayi na uku yace duk da cewa lokacin da yake maganar har yanzu matsalolin suna nan to amma dai ni abin da na fassara abin inji shi yace abin da ya fassara abin shine ubangiji subhanahu wataala ya karbi sadakar da nayi saboda haka yayi nufin yayi min sakayya akan wannan sadakar ya kankare min wani abu na laifuffuka na da nayi ya tsarkake ni daga wasu laifuffukan nawa shi yasa ya hada ni da waɗannan matsaloli domin waɗannan matsaloli su zanto kankare zunubaina ne to haka mutane na Allah bayi na Allah na kwarai suke kallon duk abin da zai same su mara dadi suna masa kyakkyawan zato cewa akwai wani abu da Allah yake nufi Allah subhanahu wataala baya nufin cutar da su ko baya nufin ya mayar da abin da suka yi na alkhairi ko ya saka musu da mummuna sannan yake cewa akwai yiwuwar kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya canza waɗannan musibin, wannan abubuwan da suka same shi marasa, wannan abu da ya same shi marasa kyau, mara kyau, akwai yiwuwar Ubangiji subhanahu wata'ala ya canza masa su da wasu ni'imomi. Idan kuma mutum yayi rashin sa'a ya faɗi warwas anan bai ci wannan jarabawa ba, to ya sani kamar yadda Allah ya ce wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin, wanda duk ya dawo ya butulce ya kafirce wa Allah, to Allah daman mawadaci ne, baya da buƙatar komai daga wajen halittunsa. Don haka baya dacewa mutum ya danganta jarrabar da Allah zai yi masa ta alkhairi ko ta sharri, ya danganta shi da al'amarin addininsa. Kada ya yi wannan, wannan ba daidai ba ne, domin ita duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da ita ga wanda yake so, yana ba da ita ga wanda ma baya so, yana ba da ita ga wanda yake so, yana ba ma wanda ma baya son shi. Al-Imam al-Isma'ili a cikin mu'jaminsa ya fitar da hadisi da salsala sahihiya daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa man ahabba فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي ألا يا ربا مكو نبي أمكو دهالا ينكو كمر يندي ربا مكو أرزكينكو كمر يندي ربا أرزكي يسمع قوة ناشي تهكنا النبيئة da halayya Ubangiji ya raba ya ba kowa nashi. Yace kuma Allah subhanahu wata'ala lalle yana bada duniya ga wanda yake so, yana bada ita ga wanda ba ma ya so. Wala yutil imana illa man ahabba, amma imani wato addini Allah baya bada shi sai ga wanda yake so. Ita duniya kowa da kowa ce, kowa na iya samu, amma shi ka samu imani wanda sai Allah yana son ka. فمن ظن بالمال ان ينفقه wanda duk yake da ro yake rowar ba zai ciyar da dukiyarsa ba, ko yake jin tsoron ba zai yaki makiyansa ba. Wahaban layla an yukabidahu, kuma yake jin ba zai iya tsayawa tashin dare ba. Falyuksir min qawli subhanallahi, to yawaita fadar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Ash-shahid anan shine fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah yana bada duniya ga wanda ya so da wanda ba bai so ba, Ubangiji kuma baya bada imani sai ga wanda ya so. Saboda haka ita rayuwar duniya cike take da jarraba, babu wanda zai rayu a duniya ba tare da ya shiga jarraba ba, ko yaya take, ta wani ce za ta fi ta wani, amma kowa yana da nashi kaso na wahalhalun da zai sha a nan duniya. Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika mun halicci dan adam a cikin wahala. Saboda haka tun daga zuwansa duniya har ya koma, dole ne cikin wahalar nan zai sha. Kowane irin mai ni'ima da kake gani a yanzu, ka kalli rayuwarsa sai kaga tana tattare da wahala. In dukiya Allah ya bashi, sai kaga yadda yake ɗawainiya da zirga-zirga wajen kare wannan dukiyar tashi da haɓakata. Kaga cewa kai da baka da wannan dukiya ka fi shi samun nutsuwa, ka yi bacci, ka zauna ka hira cikin iyalanka da matanka, shi bai da wannan lokacin. Kullum yana cikin mitin, yana cikin tafiye-tafiye, rayuwarsa a sararin samaniya tafi yawa akan rayuwarsa a bayan ƙasa, a doran ƙasa. To saboda haka kaga shi anan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masa wahalhalinsa. Saboda haka ba zai iya bacci ba, kullum sai ya sha, sai ya dan hambada wasu ƴan ƙwayoyi sannan zai iya bacci. Kai duk inda ka faɗi kawai zaka bige da baccinka, babu abin da ya sha maka kai. Haka nan in mulki Allah ya ba wa mutunka, duba ka gani yadda yake shan wahala, yadda ake ta fama da ƴan adawa. Yau wannan ya balle, wannan ya shigo, wannan ya fita, wannan ya kaza, kullun cikin rikici yake. Saboda haka kai ba ruwanka ka zama dan kallo, fadan da ba a yi da kai yana dadin kallo. Saboda haka shi ma anan Allah subhanahu wataala ya abin nan ya kasa wahala ya bashi. To duk wani abin da kake ciki sai kaga cewa kowa akwai tashi nashi kasan, wanda yake talaka yana shan wahala, abin da zai ci ya sha, ya ciyar da iyalinsa, kullun sai ya sha wahala wajen ya samu wannan. Saboda haka babu wani wanda zai rayu a duniya ba tare da wannan jarraba ba, ko ta cikin daɗi ko rashin daɗi. Wallazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dace ya halicci duniya ya halicci al-mauta wal-hayata mutuwa da rayuwa Allah ya yi su ne li yabluwakum dan ya jarrabe ku naj'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala abinda muka sanya a duniya kawaci ga duniya dan mu jarrabe ku waye yafi kyautata aikin sa wa nabluwakum bi-sharri wal-khairi fitna muna jarraba ku da al-khairi da sharri da al-khairi duk kuma wannan jarraba ce don Ubangiji subhanahu wataala ya tantance na kwarai shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah cikin fatawansa mujalladi na 15 da yake magana yake cewa la budda min adha li kulli man kana fi dunya duk wani wanda yake rayuwa a duniyar nan dole ne wani abu na cutuwa ya same shi babu wanda zai rayu a bayan kasa ba tare da wannan ba fa in lam yasbir ala al adha fi ta'atillah بل اختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير إذا متون يتبا زي يهقلي با أكن تشوتوا شكين بير الله سبحانه وتعالى يزا بي سابا وألا دنينا قدن زي جدائي تو إرن أبند زي ساميشي نشري ننقبا سي يا في قرما يا في وا سمد واندي كي قلن قجيوا سوراك انكا قجيوا biyar Allah subhanahu wataala domin kana ganin cewa a ciki akwai wani abin da zai takura ka to inda ka gudu din ba tsira kai ba abin da zaka gamu da shi na bacin rai na damuwa sai yafi wanda ka gujewa Allah subhanahu wataala ya rabari labarin munafikai alamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu wanda suke daukan wani salo ne ba za su tafi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba dan suna ganin in sun je mutuwa za su yi ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الله تعالى في الفتنة سقطوا daga cikin su akwai wanda yake zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ni dai kai min izini in yi zamana ba sai na bi ka yaki ba kada ka jefa ni cikin fitina Allah tعالى في الفتنة سقطوا su saurara ai cikin fitinar suka fada saboda yana ganin fita da annabi sallallahu alaihi wasallam wata fitina ce domin yana cewa shi ba ya da hakuri yana da yawan sha'awa in ya ga matan Romawa suna da kyau kaza 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 shi zai iya lalacewa a bar shi ya zauna a gida sai to wannan zaman a gidan ma ai fitina ce ita ma lalacewa ce saboda haka wanda ya jurewa alhawana ya jurewa wulaganci ya jurewa cutuwa fi ta'atillahi amma wajen biyar Allah alal karamati ya fifita wannan akan ya samu wata karama wata daukaka wata izza amma cikin saban Allah kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam da sauran annabawa suka rike yi da salihai mala yace kanatil aqibatu lahu fid dunya wal akhirah to duk wannan wanda duk yayi wannan to shine yake da kyakkyawan karshe a duniya da lahira wanda zai zabi ya sha wahala ya zabi ya cutu a cikin biyar Allah subhanahu wataala a cikin da'ar Allah akan ya samu daukaka da izza da matsayi a cikin saban Allah kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam da wasu annabawa da salihai suka yi to wannan shi yake da kyakkyawan karshe a duniya da lahira wa kana ma hasala lahu min al-adha qad inqalaba na'iman wa sururan bale ce kuma abinda zai same shi na cutuwa karshe zai koma ya zama ni'ima ce gare shi da farin ciki saboda me saboda ubangiji subhanahu wataala ba zai bashi haka ba zai masa sakayya ko a nan duniya ko a lahira ko a duka biyu yace kama annama yahsulu li arbabi dhunubi min at-tana'umi bi dhunubi kamar yadda wadanda suke yawan saban Allah abinda suke ji na jin dadi lokacin da suke saban Allah yanqalibu husnan wa subura shi kuma daga karshe zai juye ya zama musu bakin ciki ya zama musu halaka ya bada misali da annabi Yusuf alaihi salam wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala bai yadda ya fada cikin zunubi ba bai yadda ya fada cikin saban Allah ba kuma ya gwammace gare ya cutu gare a je a tsare shi rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ce ya ubangiji in shiga kurkuku yafi mun akan abin da suke kira na zuwa gare shi ya zabi ya shiga kurkuku koda shekara nawa zai yi akan ya ansa kiran da imra'atu matar azizu take masa saboda haka ya fifita ya sha wahala ya fifita a daure shi akan ya fada zunubi lokacin da ya bi Allah bal athar al habsa wal adha ma al ta'ati ala al karamati wal izza maimakon ya zabi daukaka ya zabi karramawa ya zabi izza ya zabi biyan bukatar sa da sha'awarsa ya samu shugabanci ya samu dukiya amma fa zai saba wa Allah wanda duka wannan abubuwa za su samu gare shi idan da ya bi san zuciyar matar Azizu, ya yi abin da ya bukata daga wajensa. Za ta karrama shi, za ta girmama shi, za ta yi masa goma ta arziki, za ta ba shi matsayi. Mijinta kuma da bai san abin da yake faruwa ba, in ya ga matar shi tana haba-haba da wannan matashi, shi ma zai ƙara san shi, yana ƙara karrama shi. To amma duk da haka Annabi Yusuf alayhi salam ya zabi a kai shi kurkuku ya wulakanta, ya zabi a tsare shi akan ya bi san zuciyarsa, ya biya wa kansa sha'awarsa, ya zabi ya shiga cikin wannan hali mai wuyaci, a raba shi da jama'a, a je a kulle shi, ba bai ci ba bai sha ba, ya zabi wannan akan a bashi wata dukiya ko a bashi wani matsayi, ya zabi yayi wa Allah subhanahu wataala biyayya. To sai ya zanto Ubangiji subhanahu wataala ya karrama shi daga ƙarshe, ya zanto shi ne a sama. To haka nan duka wanda zai fifita biyar Allah subhanahu wataala a kan wani abu na saban Allah, ya jure ma dukkan wani abu wanda yake na wahala ne, to Ubangiji subhanahu wataala zai masa wannan tagomashi. Allah ce wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, idan fitina ta same shi zai juya akan fuskarsa. Malamai suka ce anan fitina alqur'ani, Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa fitina tana kasancewa a cikin alkhairi, tana kasancewa a cikin sharri, ba wai cikin alkhairi kawai ake ya sharri ake samun fitina ba. Fitina shine jarraba, ana jarraba mutum da alkhairi, ana jarraba shi da sharri. Kamar yadda Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna, Allah ya kirawo fitina. Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna, iyayenku da dukiyanku da ƴaƴanku fitina ne. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ammal insan idza fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, dan adam idan Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi, Allah ya kira shi jarraba, ya ce fa akramahu, ya karrama shi. Saboda haka karramawa da ni'ima da Ubangiji zai ba mutum ita ma jarraba ce, ita ma fitna ce. To anan ya aka ce wa in asabathu fitna, aka yi amfani da fitna anan, amma ana nufin sharri, ba ana nufin alkhairi ba. Tunda a can baya an ce in asabahu khairu nutma'anna bihi, kaga fitna anan muqabilin khair ne, abinda yake kishiyar alkhairi ne. Alkhairi in ya same shi zai nutsu, amma idan sharri ya same shi shine fitina din anan. To aka yi amfani da ita anan a matsayin fitina. Na'am, duka biyun tana zuwa haka, tana zuwa a dunkule, tana zuwa anan, tana zuwa anan. Sai dai anan shi a gurinsa, shi a gurin wannan mutum, duk wani abin da zai same shi mara daɗi, to a gurinsa shi fitina ce. Kuma fitina jarraba ba ta kasancewa sai a cikin abu mara daɗi. Mu musulmi a gurinmu dukkan wani hali da kake ciki a cikin jarraba kake, saboda dukkan gaba ɗayan rayuwar duniya jarraba ce, saboda jarrabawa ce. Amma shi kafiri a gurinsa abin da yake ɗauka jarraba shi ne ya rasa, ko kuma ya shiga wani matsala shi ne jarraba, amma ni'imar da zai samu a gurin shi ba jarraba ba ce. To kamar an yi masa amfani ne da harshen da yake magana da shi, language ɗinsa. Saboda haka shi a gurinsa fitina kawai ta taƙaita ne a cikin abu mara daɗi. To shi ne aka yi amfani da wannan. Allah ce khasirar duniya wal akhira, wanda ya yi asarar duniya da lahira, duk wanda zai bar addininsa saboda wani abu na duniya, saboda wani wata riba ta duniya, saboda wata dukiya da za a bashi, ko wani mulki da za a bashi, ko matsayi, ko saboda aure da zai yi. Saboda haka aka sharɗanta masa sai ya bar addininsa, to abu shakka wannan ya yi asara ta duniya da lahira, domin ganinsa buƙatarsa ta biya, amma buƙatarsa ba ta biya ba. Duk wani abin da Allah zai bashi na dukiya ne, ko na mulki ne, ko na ƴaƴa ne, ko na ɗaukaka ne, ko na jama'a ne, ko na menene, da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi, wannan ta lalace. Ba zai kuma taɓa rayuwa a cikinsu cikin nutsuwa ba, ba zai samu rayuwa ta nutsuwa a tare da shi ba. Saboda haka ga tarin dukiyar amma ba ya yi da kwanciyar hankali, ga tarin ƴaƴan amma tsoronsu yake ji, ga mulkin amma ya kasa jin daɗin mulkin. To kaga wannan ba riba ce ya samu ba, asara ce. Baya ga rashin kyakkyawan yabo da zai bari a cikin muminai, a cikin mutanen kirki. Mutanen kirki ba za su taɓa ambatan shi da kyakkyawan ambato ba, wannan ma asara ce babba. babu shakka asarar da ta shafi addinin mutum tace asarar da take sahun duniyar sa da lahirar sa duk asharar da tai da mutum yayi ta a cikin addinin sa to asarar ta shafi duniyar sa kuma ta shafi lahirar sa kuma wannan ita ce asara ta gasken gaske duk wata asara da take da mutum zai yi akwai yuwar ubangiji subhanahu wataala ya sa ya farfado duwar abu da zai rasa akwai yuwar Allah subhanahu wataala ya sake mai bashi wani abu ko dai irin wannan ko wani wanda ya fi shi ko makofin shi amma idan yayi asarar addinin sa to kuma babu wani abin da zai cike masa wannan gurbin Allah yana cewa qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwa alkhusranul mubin kace lalle asararru asararre na gaske shine wanda yayi asarar kansa yayi asarar iyalansa ranar gobe kiyama Allah ya ce ala ku saurara dhalika huwa alkhusranul mubin wanda ita ce asara mabayyaniya ita ce asara ta zahiri haka nan ubangiji yana cewa qala alladhina amanu innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innal zalimin fi adhabin muqim Allah yake cewa waɗanda suka yi imani suna maida wa kafirai martani masu ganin cewa samun duniya shine riba shine ci gaba suna mayar musu da martani da cewa innal khasirin lalle asararru na gaske na hakika sune su wa alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah wanda suka yi asarar kawunansu domin za su tsinci kansu a cikin wutar jahannama suka yi asarar iyalansu ubangiji subhanahu wataala ya raba tsakaninsu ba zai hada su da iyalansu gidan rahama ba Allah ce ala ku saurara innal zalimina lalle azzalimai fi azabin muqim suna cikin azaba madawwamiya saboda haka babbar asara babban musiba ita ce asarar da za ta shafi addinin mutum babu asarar da ta kai ta babu asarar da take kama da ita domin asara ce da babu abinda zai wato cike gurbinta babu abinda zai dora kareyarta abul fathi al-busti a cikin diwanin sai yana cewa kullu kasrin fa inna allaha jabiruhu wa mali kasri qanati ad-din jubranu dukkan wata kareya kowace iri ce Allah subhanahu wataala yakan dora ta amma kareyar addini babu abinda yake dora ta saboda haka waɗannan su suka yi asara sabanin mutumin da ya jure ya yi haƙuri ya koma ga Allah subhanahu wataala to wannan shine zai samu sakamako mai kyau Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa Tariqul Hijratain yana ta'liqi game da wannan aya yake cewa bawa na hakika bawa na gaskiya na gasken gaske shine man qama bil ubudiyyati ala ikhtilafil ahwal man qama bil ubudiyyati lillahi ala ikhtilafil ahwal wanda a kowane yanayi yana tsaye da bautar Allah ba shi da wani yanayi da yake bautar Allah a cikinsa yake tsayawa da haƙoƙin Allah da kuma yanayin da ba zai tsaya da haƙƙin Allah ba a kowane yanayi yana tsayawa da haƙƙin Allah wannan shine bawan Allah na hakika wa amma abdus sarra'i wal afiya alladhi ya'budu Allah ala harf amma bawan da yake bautar Allah cikin jin daɗi in ana cikin jin daɗi da yalwa ya bauta wa Allah falaysa min abidihi alladhina ikhtarahum li ubudiyyati wanda yake bautawa Allah akan gaba shi to wannan baya daga cikin bayin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya musu zabi na musamman dan su zama bayin sa na musamman yace fala raiba anna al-iman alladhi yathbutu ala mahalli al-ibtila'i wal 'afiya huwa al-iman an-nafi' waqt al-haja ce imanin da yake zama a lokacin da ake cikin jarraba da lokacin da ake cikin zaman lafiya imanin yana nan zaune a zuciya yace to shine imanin da yake amfani lokacin bukata wa amma imanul afiya amma imanin da sai in kana zaune lafiya ne kake da shi in ka shiga matsala shikenan imanin kai girgiza yace fala yakadu yashabul abd wa yablughu bihi manazil al mu'minin to irin wannan imani ba zai ci gaba da zama tare da bawa ba har ya kai shi wannan matsayi na mu'minai wa inna ma yashabuhu imanun yathbutu ala albala'i wal afiya imanin da zai tabbata ya tsaya daram lokacin da ake cikin jin daɗi ko lokacin da ake cikin jarraba wannan shine imanin da yake kai mutum gaci sannan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da cewa yad'u min dunillahi
yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u dhalika huwa ad-dhalalul ba'id
Allah subhanahu wa ta'ala ce yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Yana bautawa abinda ba zai amfani, yana bautawa wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba, ba zai amfane shi ba. Dhalika huwa ad-dalalul ba'id, wannan shine bata mai nisa. Yad'u liman dharruhu aqrabu min naf'ihi, yana bauta ma wanda cutarwarsa ta fi amfanarwarsa kusa. Allah ce labisal maula wa labisal ashir, tir da wannan aboki, tir da wannan wato mataimaki, kuma tir da wannan aboki. A nan Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayanin halin wannan da yake bautar Allah, idan yana cikin jin daɗi, idan matsala ta same shi ya juya ya koma ga bautar wani ba Allah ba. Ubangiji subhanahu wataala yana ƙara faɗar irin taɓewarsa ta yadda yake yin abin da ba zai amfana masa komai a duniya ba, ballantana kuma a lahira. Ce yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u, yana bauta ma abin da ba Allah ba, wanda ba zai cutar da shi ba, ba zai amfane shi ba. Wato yana bautawa gumaka, ko yana bauta ma wasu waɗanda ba su mallaki cutarwa gare shi ba, ba su mallaki amfanarwa gare shi ba, babu su da ba su iya masa komai. Dukkan wanda ya mallaki ya amfanar da kai ya cutar da kai, to wannan shine abin bauta na gaskiya. Wanda amfanar da kai da cutar da kai yake hannunsa, wannan shine abin bauta na gaskiya. Mai kuma wannan sifar shine Allah subhanahu wataala, shine annafi'u dhar, shine yake iya amfanar da wanda ya ga dama, ya isar da cutarwa ga wanda ya ga dama. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yake inkarin waɗanda suka bauta ma wani ba Allah ba, cewa sun bauta wa banza, sun bauta wa babu, sun bauta wa abin da ba shi da wani amfani gare su, ba kuma da ikon ya iya cutar da su. Allah ce zalika huwa ad-dalalul ba'id, yace wannan shine bata mai nisa, wato batan da aka yi nisa daga shari'a. Wato mutumin da yake irin wannan hali, zalika wannan ishara ce zuwa ga wannan yanayi da yake ciki. Ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Sannan kuma yad'u min dunillahi ma la yanfa'uhu wa la yadurruhu. To wanda yake da irin wannan hali, Ubangiji ya ishara zuwa ga wannan dan ka fahimci dawa ake magana har yanzu. Zalika huwa ad-dalalul ba'id, wannan shine bata mai nisa. Ad-dalal din aka yi masa alif da lam don a nuna al-qasr, abinda malaman balaga suke kira al-qasr al-iddi'ai, kamar ana gaya maka cewa ba wani bata ma sai wannan, ba wani batan bakatantan sai wannan. Shi yasa aka kawo ad-dalal, aka yi masa alif da lam, sannan kuma aka kawo wannan damirul hasri. Zalika huwa ad-dalalul ba'id, wannan dinnan da kake gani shine bata na gaskiyan gaske. In kana neman cikakken batan da babu bata irinsa, to in ka samu wannan ka samu batacce. Allah ce yad'u liman dharruhu aqrabu min naf'ihi, yana bauta ma wanda cutarwarsa tafi amfanarwarsa kusa, cutarwarsa tafi amfaninsa. Ubangiji subhanahu wataala a farko ya kore masa cutarwa, an ce baya yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'uhu, an ce ba zai cutar da shi ba, ba zai amfane shi ba. Sai kuma aka dawo aka ce yad'u liman dharruhu aqrabu min naf'ihi, yana kuma bauta ma wanda cutarwarsa ta fi kusa da amfaninsa. Kaga kamar an kore masa cutarwa a ayar farko, a aya ta biyu kuma an tabbatar masa da cutarwa. A aya ta farko an ce ba zai cutar ba, a aya ta biyu kuma an ce cutarwarsa ta fi kusa. Al-Qur'ani babu sabani a ciki, walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da wani magana ce ba daga Allah ba da an riga samun tufka da warwara. Saboda haka Al-Qur'ani babu tufka da warwara. To wace irin cutarwa ce aka kore masa, wace irin kuma cutarwa ce a nan aka tabbatar? Shine malamai suka yi magana akan warware wannan abin da zai iya samar mutum ishkali. Al-Baghawi a cikin tafsirinsa yana cewa wannan guri a cikin tafsiri ya sabbaba wa malamai ishkali, wato malaman tafsiri in sun zo ya za su warware wannan kullin, sun tabbata maganar Allah babu tufka da warwara a cikinta, amma ga aya guda biyu a kurkusa da kurkusa ballantana ba ma nisa da juna suka yi ba, ana gama wannan sai aka dora da wannan. Kuma duk magana dai ake yi akan mutum dai ake magana, bani abudullahi ala har, aka ce yana bautawa abinda ba zai cutar da shi ba, ba zai amfane shi ba. Sai kuma aka ce yana bautawa yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, yana bautawa wanda cutarwarsa tafi amfaninsa kusanci, tafi kusa akan amfaninsa. To kaga anan darruhu din an jingina masa cutarwa. To shi ne anan malamai suka bada ansoshi daban-daban. Ansa ta farko suka ci, wasu suka ce gumaka a karan kansu, a karan kan gunki, a karan kansa baya cutarwa, baya amfanarwa. Dutse ne, sassaka ce, wani gunki ne, wata itaciya ce, wani ruwa ne, wani tabo ne, wata wuta ce, gashi nan dai a karan kansa shi bai mallaki cutarwa da kansa ba, bai mallaki kuma amfanarwa da kansa ba. Amma kuma ga wanda zai zo ya bauta masa, to ya cuci da shi. In mutum ya zo ya bauta ma wannan gunkin, ya cuci da shi. To don haka ana iya jingina wa gunkin gumakan cutarwar da irin wannan tsarin, a ce sun cutar saboda sun zanto sanadiyar wani ya bauta musu, wato sun zanto sanadiyar wani a samu wani mai bautar su, da babu su kwata-kwata da ba za a samu bautar ba, da suka samu sai ya zanto an kuma samu mai bauta musu, ta nan ne aka jingina musu cutarwa. Kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam cikin addu'arsa ya jingina wa gumaka batarwa, yace rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas, ya rabbi ij'al hadha albalad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintaccen gari, ka nisanta ni da ƴaƴana daga bautar gumaka. Sai yace rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas, ya ubangiji lalle su gumakan nan sun batar da mutane da yawa. Kaga gunki bai taba zuwa yayin wani wa'azi akan yazo ya bauta masa ba, ko ya ja hankalinsa da wani abu na duniya ko rike-riken duniya, amma kasancewar bacewar mutanen nan a sanadiyar gumakan ne sai aka danganta musu bacewar. Amma in ka ga dama zaka ce gunki a karan kansa baya batarwa, amma kuma a sanadiyar sa wani ya bace, don haka ya batar da wani. To dan irin wannan ne, saboda abinda aka kore musu, an kore musu yiwuwar su zanto su ne a aikace suka yi, an kuma tabbatar a zamantowarsu sababi, a zamantowarsu sanadiyya. Daga cikin irin ansoshin da malamai suka bayar sun ce annal asnama fil haqiqati la tanfa wa la tadur, gumaka alal haqiqa ba sa amfanarwa, ba sa cutarwa, kamar yadda Allah ya ce ma la yanfa'u wa la yadurru, ma la yadurru wa la yanfa'u, baya amfanar, baya cutar da shi, ba kuma ya amfanar da shi, don haka ba sa cutarwa, ba sa amfanarwa. Wannan aya ta farko kenan. Aya ta biyu kuma aka yi maganar cutarwarsu, wannan suka ce ala tariqi taslimil jadal, wato in kana magana da mutum wanda yake da wata aqida akan wani abu da ya riki yake so ya tabbatar da wannan abu, sai ka kore abin saboda abin babu shi. To amma kuma in ma kai an yadda akwai abin a yadda shi yake fahimta sa ba haka yake ba, to sai ka ce to amma je haka ne, muka ce amma je haka din ne. Kaga ba wai an sallama masa cewa haka din ne ba, amma dan dai maganar a ƙara gaba ka a tsaya a ita tattauna abu guri guda. Su masu bautar gumakan nan sun dage akan cewa suna amfanar da su kuma suna cutar da su. In ba a bauta musu ba za su cutar da mutum, in ka bauta musu za ka samu amfani ta hanyar bauta musu. Ce to aje din akwai amfanin da cutar a tare da su, to amma fa cutar ta fi amfanin. An gane ko? Saboda kamar sallamawa kai dan ka ja da abokin gaba, abokin tattaunawa har ka kai shi inda ba zai iya fita ba. Ce yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, dama an ce zalika huwa ad-dalalul ba'id, an ce batan mai nisa ne. Saboda duk abinda aka kira shi mai nisa, to na kusa shi ne zai yi nasara, wancan ya yi nisa. Saboda haka in ya zanto batan ne ya yi abin nan, amfanin nashi nesa yake, batan ko abin nan cutarwa ita ce take kusa, ma'ana cutarwa ce za ta same ku. Saboda haka kuna bautawa abin da in ma kun yadda yana amfani da cutarwa ce za ta abin nan ɗin. an fahimta wani a sallama wa mutum kenan kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya magana akan ya saluka anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u bin nas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima in ka tsaya ka kalli giya da caca in aka tsaya aka bi abin keke da keke ba wani amfani ma a cikin ta to amma su masu yin shan giyar da masu cacar suna cewa akwai wani amfani da suke samu to shine aka ce in ma akwai amfanin da kuke samu cutar da take cikin su tafi girma to wannan shine jawabin da wasu malami suka bayar akwai magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai fadi da yayi akan wannan gabar cewa ga abinda ake nufi da ayar farko ga kuma abinda ake nufi da aya ta biyu wanda shine zai zama matashiyar karatun mu gobe insha Allah abinda muka yi na fada na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.